Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci na yau Litinin 22 ga watan Yuni shekarar 2020. Baba Yako makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanun labarai.
Wani rahoton kungiyar lafiya ta duniya ta bayyana samun hauhawar sabbin kamuwa da COVID-19 183 a faɗin duniya. Har yanzu kawunan ƴan majalisar dattijai da na wakilan Amurka a rabe yake game da sauyin da ya kamata a samar a dokar aikin ƴan sandar ƙasar. Majalisar tsaron dakarun Afghanistan ta ce dakarun 291 ne suka mutu a wasu harharen ƴan Taliban a makon jiya.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Ghana ta musanta masaniya akan rushe wani gini mallakar ofishin jakadancin Najeriya a Accra, ta kuma yi alƙawarin gurfanar da duk wanda ya aikata hakan a gaban doka. Wata ƙungiyar 'yan Najeriya a ƙasar Ghana kuma ta All Nigerian Community ta yi zanga-zanga akan abin da ta kira cin huska ga al'ummar Najeriya da wata masarautar gargajiya a birnin Accra ta yi na rusa wani gidan gwamnatin Najeriya. Bayan haka kuma muna ɗauki da shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Harade ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma sai mun fara da jin labaran duniya.
Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Ga cikakkun labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO a jiya Lahadi ta bada rahoton hauhawar alƙaliman sabbin kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin duniya da ya kai 183. Adadi mafi yawa cikin wani ɗaya tun somawar annobar. Jami'an WHO sun faɗi cewa cikin makonni da dama an maida hankali kan barkewar annobar a ƙasashen yankin Amurka. Kana alƙaliman da suka bayyana jiya Lahadi sun yi nuni da hauhawar kididdigar sama da 116 a wuni guda a yankin. Brazil ce take kan gaba da kusan sabbin kamuwa 55, Amurka ke biye da ita da sama da sabbin kamuwa 36. Kana India na da sabbin kamuwa 15. Shugaban WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a yau Litinin ya ce ba cutar ce ta kasance mafi girman barazana a yanzu ba, illa rashin haɗin kai a faɗin duniya da shugabanci. Ya ce ba za mu iya shawo kan wannan annoba da rarrabuwan kai a duniya ba. Sama da jihohi 12 na Amurka ne suka samu ƙaruwar sabbin kamuwa da cutar. Dr. Tom Inglis, daraktan cibiyar lafiya a cibiyar nazarin lafiyar al'umma ta jami'ar Johns Hopkins a tattaunawarsa da kafar labaran Fox a jiya Lahadi ya ce dalilan wannan hauhawar shine samun ƙaruwar gwajin cutar da ake yi da kuma ƙara yaduwar da take yi. Majalisar Dattijan Amurka mai rinjayen 'yan Democrats da Majalisar Wakilai mai rinjayen 'yan Republicans sun yi shirya daukar babban matakin kada kuri'a akan yin garan bawul ga tsarin aikin 'yan sandan kasar, yayin da majalisun biyu suka amince da mafi yawancin kudurorin garan bawul din, amma har yanzu ba su amince gaba daya akan sauyin da ya kamata a samar ba. Bukatar yiwa dokar gyaran fuska ya biyo bayan mutuwar wani ba'amurki bakar fata George Floyd a hannun 'yan sanda, lamarin da ya haifar da zanga-zanga a fadin kasar da ma duniya baki daya kan wariyar launin fata da amfani da karfin tsiya da jami'an tsaro ke yi akan mutane. Babban abin da ya raba kawuna tsakanin bangarorin biyu shine batun kariya ga 'yan sanda, wani rukunin dokar da ya sa da wuya mutane su iya shigar da karar jami'an 'yan sanda idan suna ganin sun tauye musu haƙƙi. 'Yan Democrats suna ra'ayin soke wannan kariyar, amma shugabannin 'yan Republicans suna kalubalantar yin hakan. Kana a fadar White House kuma ta ayyana lamarin da cewa shugaba Trump ba zai soma shi ba. Dakarun tsaron Afghanistan sun ji jiki a mako mafi muni a cikin yakin kasar na tsawon shekaru 19. Majalisar tsaro ta Afghanistan ta ce dakarun tsaron kasar 291 ne aka kashe, aka kuma jikkata wasu 550 a wasu jerin hare-haren kungiyar Taliban a makon jiya. Mai magana da yawun majalisar tsaron Javid Faisal ya wallafa a shafin Twitter cewa kungiyar Taliban ta kai jerin hare-hare 242 a gundumomi 32, inda dakarun tsaro 291 suka yi shahada, wasu 550 kuma suka raunata. Ya ce alƙawarin Taliban na rage tashe-tashen hankali bai yi ma'ana ba, kuma babu tabbas a sha'aninsu da da'awarsu ta zaman lafiya. Sanarwar ta majalisar tsaron ta ce akalla farar hula 42, ciki har da mata da yara ƙanana, sun mutu, yayin da aka jikkata wasu 105 a hare-haren na Taliban a faɗin gundumomi 18 a makon da ya gabata. Sanarwar ta zo ne a daidai lokaci ake ci gaba da fatan soma yarjejeniyar sulhun cikin gida a Afghanistan, tsarin da aka ƙuduri samun sulhu tsakanin wakilan ƙungiyar Taliban da sauran ƴan Afghanistan ciki har da gwamnati da bangaren ƴan siyasa da masu rajin kare haƙƙin farar hula.
To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. A ƙarshen makon jiya ne masarautar Osu a birnin Accra ta rusa wani gini mallakar ofishin jakadancin Najeriya cewa ginin na cikin filaye masarautar da aka kai musu mamaya ba da izini ba. Masana harkar diplomasiya da dama ne suka ce wannan mataki da masarautar Osu ta dauka ka iya shafar dangantakan Ghana da Najeriya. Sai dai gwamnatin Ghana ta ce ba ta da masaniya akan wannan batu. Alhaji Ayuba Ahmad jami'in gwamnati ne karkashin ma'aikatar Raya Zango da biranen kasar ya mana ƙarin haske akan matsayin gwamnatin Ghana a wannan batu.
To wannan magana dai kamar yadda jawabi ya nuna gwamnati bata san da wannan zancen ba, bata san da dalilin da isa aka aikata wannan abun ba. Saboda haka gwamnati ta fidda sanarwa wanda ya fito daga watan ofishin minister harkar kasan waje watan Shelly Ayokubuchi wanda ta nuna wata damuwa da kuma bacin rai akan wannan abun, ta kuma alƙawarin cewa za ta gana da watan hukumar yan sanda da kuma jami'an tsaro haka a yi bincike a gano cewa me dalilin da isa aka yi wannan abun kuma su waye ke da haƙƙin suke da alhakin aikata wannan aikin hasha. Gibin kuma ɗaya na san ina da labarin cewar ta samu tattaunawa da takwarata watan tarayyar Najeriya na tarayyar Najeriya wanda suka samu wadan daidaito a kan cewar ya kamata wannan aikin da aka yi aikin hasha da aka yi watan a fito karara a nuna cewar ba daidai ba ne kuma a dokan matakan da zai tabbatar da cewar watan haka bai sake faruwa ba.
To sai dai akwai abin da ake cewa wata masarauta ce a nan Accra ta dauki wannan mataki. To babu wani tattaunawa da aka yi na neman yadda za a daidaita har sai ya kai ga rushe-rushe?
Eh, mu ne a matsayinmu na gwamnati abin da muka sani ne watan akwai hatsani haka tsakanin ita masarautar watan Osu da kuma wannan watan wanda aka baiwa lease din wannan kasan wurin shekara 50 da suka wuce. To labarin da muka samu ne ita masarautar ta nemi hanyoyin da za ta nemi saduwa da ainihin dan kasuwar da ke wannan gidan a cikin watan katafarar watan wani gini ne haka da ke hannun ambasadan watan High Commission na kasar Najeriya. Saboda haka muna sani akan cewa a kowane rashin cituwa dai za mu ce tsakanin ainihin wadda ke wannan gidan da kuma ita masarautar watan Osu. Amma duk da haka mu ne a matsayinmu na gwamnati mun dauka watan wannan gidan halin gwamnati tare da Najeriya. Saboda haka diplomatic mission ne babu wata hanya da za a shiga cikin wannan ginin a yi abin da aka yi a yi bannan da aka yi. Mu a matsayinmu na gwamnati muna duban watan alaƙarmu ne da gwamnatin Najeriya da kuma dokokin da suke kare irin wannan gidaje a watan harkar jakadanci tsakanin ƙasashen duniya gaba ɗaya.
To kamar yadda ka yi zancen alaƙa, kana ganin wannan abu ka iya kawo wani tsamin alaƙa tsakanin Ghana da Najeriya?
Eh, to ka san jamhuriyar Ghana da tarayyar Najeriya gaba ɗaya akwai kyakkyawar alaƙa tsakaninmu wanda ya kai shekara da shekaru wannan alaƙar nan wani sa'in tsakanin mu haka fitowa wani sa'in kuma dai ana samun watan fahimtar juna wani yadda ya kamata. To ina ganin wannan matsala ce wadda za ta yi ta kawo watan rashin yan jituwa dai, amma dai gwamnatin Ghana ba a sani take da wannan abun ba. Ba kuma da ganga aka yi kuma ba da gayya aka yi ba. Saboda haka ina ganin shugabanni za su zauna a yi magana da gaggawa a magance wannan matsalar. Saboda haka ƙasar Ghana da Najeriya ƙasashe ne guda biyu wanda kusan in ce hakanni da kusaini.
Ka san akwai abubuwa da suke faruwa, ana cewa wasu 'yan kasuwan Ghana sukan farma 'yan kasuwan Najeriya wanda abin idan ta taso akan shiga ciki a sasanta. To abu ya wuce yanzu batun 'yan kasuwa ya kai ga taɓa harkar to diplomasiya. To baka ganin lokaci ya kai da ya kamata gwamnatin Ghana ta tashi haikan ta tabbatar ta kyautata alaƙanta da ƙasar Najeriya da ma sauran ƙasashen duniya da suke zaune a Ghana?
Ita kasar Ghana fa tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fara samun ƴancin kai. In fact a nahiyar Afirka ma gaba ɗaya baƙar fata ƙasashen da baƙar fata ke mulki ƙasar Ghana ita ce ta fara samun ƴancin kanta. Kuma lokacin da ƙasar Ghana ta samu ƴancin kanta kai kanka ka san marigayi Dr. Kwame Nkrumah watan shugaba na farko na ƙasar Ghana ya buɗe ƙofofin Ghana wanda inda suka fito da suke gwamnati neman ƴan karɓar ƴanci suka zo Ghana suka zauna. Saboda haka Ghana tana kyawun alaƙa da sauran ƙasashen Afirka. Wannan abubuwa da ke faruwa gani wata abubuwa da suke fa za a yi a magance su ba tare da matsaloli ba sosai. Saboda haka ne bai girma wata shira a hukumoce ministan wata kasar waje ba ta yi wani tantama ba ta wani bata lokaci ba ta sadu da ta yi magana da tukurarta a Najeriya kuma ta fitar da sanarwa wadda ke nuna cewa gwamnati ba ta da hannu akan wannan harkar amma kuma ta ila yau tana ta kai tsaye wanda za ta tabbatar da cewa hakan bai sake faruwa ba kuma wanda suka yi ba daidai ba wata doka za ta fita za ta yi da su.
Alhaji Ayuba Ahmad kenan jami'in gwamnati a ma'aikatar rayu zango da biranen kasar. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Wani ba Amurka na daga cikin mutane uku da aka kashe a wani harin wuka da aka kai a birnin Reading na kasar Birtaniya a ranar Asabar kamar yadda jakadan Amurka a Birtaniya ya tabbatar a yau Litinin ba tare da bayyana sunansa ba. Ambassador Woody Johnson ya wallafa a shafin Twitter cewa yana gabatar da ta'aziyya ga iyalan waɗanda aka kashe a harin a ranar 20 ga watan Yuni inda ya ƙara da cewa ɗaya daga cikin su ɗan kasar Amurka ne. Johnson ya ce muna nuna alhinin mu ga waɗanda lamarin ya shafa mun yi Allah dai da harin baki daya kuma muna bara taimako ga jami'an tsaron Birtaniya. Yan sandan sun ce an kama wani mutum dan shekara 22 a wurin da lamarin ya auku kuma an yi amanna shine kadai ya kai harin yayin da kuma ake daukar lamarin a matsayin yana da alaka da ta'addanci wanda a yanzu yan sandan yaki da ta'addanci suke bincike akai. Wata jarida mai suna Philadelphia Inquirer ta bayyana ba American da aka kashe da sunan Joe Richie Bennett mai shekaru 39 da haihuwa wanda ya koma Birtaniya kusan shekaru 15 da suka gabata. Daga ƙarshe zulumi da aka shiga dalilin hauhawar sabbin kamuwa da cutar coronavirus a Amurka da sauran kasashen duniya ya sanya al'amura a kasuwar duniya yin ƙasa a yau Litinin. Hannayen jarin kamfanin Nike na Japan ya rufe a ƙarshen hada-hadar kasuwanci yau da faduwar kashi 1 cikin 100 inda Hang Seng a Hong Kong ya yi ƙasa da kashi 6 cikin 100 a maraicin kasuwanci. Hannayen jarin kamfanin Kospi da ke Seoul sun yi ƙasa da 6 cikin 100. Sensex da ke Mumbai ya yi sama da kashi 1 cikin 100 yayin da hannayen jarin Sec da ke Japan kuma ya cirra da kashi 2 cikin 100. Baki daya hannayen jarin kamfanonin S&P da ASX da ke Australia da Shanghai Composite suna ta canzawa amma takaimaimai babu wani canji da aka samu. A Turai kuma gaba daya kamfanonin FTSE da CAC 40 da ke Paris sun yi kasa da 2 da safiyar kasuwanci yayin da DAX da ke Frankfurt ya yi kasa da 1 cikin 100. Kasuwannin mai ba su canza ba a yau Litinin inda ake sai da ɗanyen man Amurka akan farashin dalar Amurka 39.83 kowace ganga wato ya yi sama da kashi 1 cikin 100. Ana sai da bakin man Brent a kasuwar duniya akan farashin dalar Amurka 42.34 kowace ganga wato shi ma ya yi sama da 3 cikin 100. Ana ta samun hauhawa a kasuwanni bayan da kungiyar lafiya ta duniya a jiya Lahadi ta fitar da rahoton sabbin kamuwa da COVID-19 183 a faɗin duniya adadi mafi yawa tun sa'ar da cutar ta bulla. Dukkanin kamfanonin Amurka uku a yau sun yi armashi a kasuwannin hannayen jari.
To madalla a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Biyo bayan rushe wani gini na ofishin jakadancin Najeriya a Ghana da wata masarautar birnin Accra ta yi, kungiyar All Nigerian Community ANC a takaice ta yi Allah wadai da wannan abu kana ta gudanar da zanga-zangar lumana domin bayyana rashin jin daɗin 'yan Najeriya mazauna Ghana. Sanu Alhaji Muhammad shi ne shugaban wannan kungiya ta ANC ga kuma abin da yake cewa.
Watan ranar samar dindin shekarun ciki na aiko. Sai na samu kira daga wani shi PRO din namu na ANC. Cikin dare ne aka yi kiran nasa. Kisa da safe da ya kira na sai na yi kiran shi Minista Dauda na High Commission. Da samu kira kuma da shi Chancellor din Alhaji Burani. A cikin Vices ina da na yi kiran mutum uku ga baki ɗayansu. To ɗaya ne ki samu tafiya can da shi da PRO. Da sakatare ɗina suka je inda abin din nan ke gudana. Suka yau gana nunan suka fara zuwa High Commission suka zauna aka yi da suka ce su je sai sun yi protestin za su yi ɗan demonstration ba dai na faɗa ba na kwanciyar hankali zuwa premises ɗin inda aka je aka aikata wannan abin. Suka je suka nuna rashin jin daɗin su da abin da yawo. Kafin da akwai kuma Vienna Convention 1961 ba za ka iya shiga wani ofishin High Commission ko kuma premises ka je ka ba ta musu ta ko babu dalili ba wasu ka ba ta suke shi haka kawai. kuje ku da bulldozer tunda asan su bai ba aka ce wai su zuwa wannan rusa gurin nan zaka ga in ka ga hoton ma irin nan da suka yi idanun a hoto da aka tura ka gane wannan ba na farko kenan ba domin akwai option Nigeria a can bayan bayan albarka wajen shi ma wannan gurin na Nigeria High Commission shi wa muna da kasan wai an ba da wasika an bai wani gurin shi wannan fast rate kenan na Akra shi ba ban wuri ko da yake dai an dan je yi wajen dan sakati gurin kulawa da abin banda security ba kowa to amma wannan ko da yake bayan Francis din da yake na High Commission residence din sa ba aka tafi wannan abin da shekarun ke din nan yasa mun je mun ayi demonstration mun nuna displeasure din mu saboda haka kuma abba an ba da wasiƙa daga ina ko da foreign abin nan namu ne na Nigeria suka nuna rashin amincewa da abin da ya gudana zuwa ga abin cewa ana bukatan apology sannan kuma a ba da kulawa kiyayewa da gurin na security da shauransu
to menene mataki na gaba idan ba a samu matsala ba wanda kungiyar guda za ta
dauka mataki na gaba gobe ma muna zuwa na commission domin an ce foreign minister din na Nigeria suna zuwa da tawagarsa na shi a gobe kenan gobe muna da wani fadarar amma sai dai in bayan zaman ne ko me yake ci don mutanen namu sun so har gobe ko su gama zanga zanga ba
Salu Alhaji Muhammad kenan shugaban kungiyar 'yan Najeriya a Ghana ta ANC har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne da Yusuf Harande zai gabatar da shirin sa na ilimi
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa
jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a yau a cikin shirin namu da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka allahumma amin shirin namu na wannan makon za mu fara duba ire-iren matakai da mahukunta a jamhuriyar Nijar ke dauka da ganin an same yanayi mai inganci da kiyaye lafiyar dalibai da malamai bayan komawa makarantu da aka yi a kasar wanda aka kwashe watanni da dama ana zaune a gida dan dakile yaduwar annobar coronavirus wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi ya yi mana nazarin halin da ake ciki a fadin kasar
A daira na 1 ga watan Yuni ne gwamnatin ta Nijar ta sake bude makarantun bayan sun kwashe watanni biyu a rufe a sakamakon bullar cutar corona a jamhuriyar ta Nijar za da yi kwashe tsawon kwanaki 45 ana dokar karatu a makarantun na Nijar hakan kuma shi zai bada damar kammala shekarar ta bana kamar yadda kai gama Ibrahim daraktan makarantun sakandare ne yankin da magaram ya yi karin bayani
gwamnati ta biki kwana 45 din saboda aidisa karatu kuma a jarabar bayan kwanaki kwana 45 din nan abin da ya kawo aka dauki kwana 45 din saboda an lissafi an gani dangace da inda mahiyan musha suka tsaya kafin wannan malata ta shigo an lissafi an ka kwana 45 yana iya ba mu dama mahiyan kafin shi ka da kare inda muka samu cin kwana 45 muka tsaya muka aiki tsakanin da Allah insha Allah mun samu cewa gurin mu samu yara su samu ilimi sheshe wanda zai sa su samu damar jarabar ba wani matsala
Zaka ana cigaba da samun sabanin ra'ayoyi tsakanin bangarori daban-daban da ke da ruwa da tsaki a fannin ilimi a jamhuriyar ta Nijar game da waɗannan kwanakin 45 Aliyu Hassan Samna shine shugaban wata kungiyar malaman makarantun firamare a Nijar da ake kira ISNEB yana kuma ɗaya daga cikin waɗanda ake kalubalantar waɗannan kwanakin 45
gwamnati shi da kanshi ya tabbatar da kwana 45 bai isa tunda in kun yi lissahi bisa abubuwan da ake aiki da har tema amfani tam in kwana 45 kin yana isa bai kamata a canza sabuwa a kwalitan ba da cuka san da kwana 45 kin bai isa shi yasa suka canza amfani ta aka kawo sabon amfani tam sabon takarda wanda ake aiki da lokaci gare kuka dauka kamar yara wanda suke class 3 zuwa class 4 akwai abubuwan da ake da musu gaba dai eti da miliyan ake da su gaba dai babu abin da suke sai francais da mathematics kare sai dan can wurin su wasu san da ba isa zai kuma mu muna tabbatar da kwana 45 kin nan bai iya bari a kare program ce
an dai koma karatun ne a daidai lokacin da aka fara samun saukar ruwan sama a yankuna daban-daban na jamhuriyar Nijar al'amarin da kuma ya sa kungiyar dalibai ta kasa USN fargabar abubuwan da za su iya biyo baya Idar Algabir shine shugaban wannan kungiyar.
Kallan so shi ko zan ci gidan karatu gidajen karatu nan Niger hiye da rabi za a cewa a cikin zana ne. Dalibai kuma da yawa a zamanin ne suke kasa ba su da wannan bancin na dokadar su yadda ya kamata. Kenan muna babban darmin kan namu na ya cikin wannan hali ne dalibai da yawa za su dawowa a cikin wanga lokacin da aka bada. Tunda kun san lokaci ne na manyan hadarai manyan iska wanda ake yi namu na kasa ta mu ta Niger. Kenan kun san hadari ko za a cewa iskoki na fara wanda za su tasowa za su tahiya da yawa gidajen karatu za su mai da wasu halin karatu za wuya cikin tahiya.
Da yake tsokaci game da waɗannan kwanakin 45 na komawa karatu, Alhaji Salisu Ahmadu, ɗaya daga cikin iyayen ɗalibai a birnin Yamai, ya nuna fargabarsa ne game da yadda ɗaliban Nijar za su tunkari jarabawar ƙarshen shekara, saboda a cewarsa ba za su samu isasshen lokaci domin kintsawa jarabawar ba.
Shi ilimin ba a tahiyar da shi ba a yanda ya kamata, bare a ci a ida a kwanaki 45. A kwanaki 45 da suka ce za su sa dan a ida shi, ita gwamnatin abin da ta dauki alkawari za su sa dan a tahiyar da lakolkin a ko'ina, bata sa ba wannan a ko'ina a makarantun. Ta fara ita da kanta, amma shekaran jiya mata ka ta aita aliki ta ce lalle wannan abin zan tahi ne ina yi. Yojuwa a kwana 45 da suke cewa kenan, in kai misali a kwana 45 yau da gobe da matakan da su so sa akwai lakwalkin da za su tashi a tuta babu.
To sai dai ra'ayoyi sun sha bamban game da magana ta karamcin lokaci. Usman Dambaji shine shugaban wata kungiyar 'yan jarida da ke sa ido kan yadda ake tafiyar da ilimi a jamhuriyar Nijar.
Ita jarabawa ba rana guda ke tsara jarabawa ba, da kasa kafa kalakul idan aka koma makaranta a lokacin dalibi da shi da uwaye shi kamata su sanke wannan wa shekara jarabawa ke da karatu za a yi. Kenan kwana 15 ko kwana 45 ina gani ba shi bane mushkila. Mushkila ya tare daga iska yaran an shirya su ko su sun shirya zuwa jarabawa. Ana iya ba da shekara guda wata 6 ma ko ta kusa kara, idan yaro bai shirya ba ko uwaye su shirya ba kaga abin bai tasiri ba. Ni a gani na ba wai magana zan san lokaci ya kadan ko bai yi kamar a'a me muka tanadar ma jarabawa da za a yi, eske mu ya daliban mun shirya, mu uwan yaran mun shirya diye mu. To saboda shine ake cewa da mun da a kullun a tsare shi dalibi a hoki shi a ga abin da yake yi, saboda a tabbatar mishi cewa wai makaranta ba sai ana jarabawa bane kamar aikar to a tun farin tun 1 October an ka shigo lokal ya kamata ka saran nan jarabawa ce a gare ka har ƙarshen shekara.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta daidaita mana sautin shirin, Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Majalla a gaida Harande, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Buhari Yahaya Nguru, jihar Yobe. Yana cewa salamu alaikum VOA Hausa, hakika talakawan Najeriya muna cikin halin aljannar waina, sama zafi kasa zafi, ganin yadda ake fama da tsadar kayan masarufi, ga matsalar tsaro, bugu da ƙari ga annobar coronavirus. To da wanne zamu ji? Allah ya kyauta. Sai sakon Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, da ke cewa gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari, mun ji ka ce ba za ka nemi mukamin siyasa ba, musamman kujerar sanata a shekara ta 2023. Ko dai ka hango jam'iyyar ku ta APC za ta yi mutuwar kasko a shekara ta 2023, yasa ka furta wannan kalaman. Sai sakon Aminu Puyal Baban Musra, maradin jamhuriyar Nijar, yana cewa salam gidan rediyo mai albarka, yau na shigo wannan fili ne don in faɗi abin da ke ci min tuwo a ƙwarya. ina kira a gare ka shugaban kasa ta Niger Muhammadu Yusufu dan Allah ka kama waɗanda suka ci kuɗin makamai saboda sun ci amanar kasar mu Niger sai sakon Biliyamuni Gambo Kongo jihar Adamawa a Nigeria dake cewa hakika dambarwa cikin gida da jam'iyyar APC ke fama da ita rashin bin ka'idanta ne ya haddasa haka wanda hakan na nufin APC ta kama hanyar wargajewa domin kuwa dan haƙƙin da ta raina zai iya tsone mata ido dan kawo ƙarshen matsalar ta dole sai jam'iyyar ta samu shugabanni da suka san yadda ake warware matsalar idan ta kunno kai ba masu nuna ƙarfin izza ba ina kira ga jigajigan jam'iyyar da su tashi tsaye don lalubo bakin zaran kafin wankin hula ya kai su gare sai sako na ƙarshe a yau da ya fito daga Dauda Garba bin Affan unguwar Jaji Fatiskum jihar Yobe yace masu iya magana dai na cewa mutuwa ta zuciya ce ke sa ran a zo da gara dan haka ina so in baiwa yayuna matasa ko kuma in ce masu ado da suma da kada su dogara da gwamnati akan ita ce za ta ba su aiki a'a ba haka bane kada mu raina namu sana'ar kada mu ce sai zaman office kawai domin idan Allah ya nufe ka da arziki sai kariyarka ta haifi tinkiya
to madalla yanzu kuma ga Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya
Shugaba Baya Kubu kungiyar lafiya ta duniya WHO a jiya Lahadi ta bada rahoton hauhawar alƙalman sabbin kamuwa da cutar COVID-19 a fadin duniya da ya kai 183 adadi mafi yawa cikin wuni daya tun somawar annobar jami'an WHO sun faɗi cewa cikin makonni da dama an maida hankali kan barkewar annobar a kasashen yankin Amurka kana alƙalman da suka bayyana jiya Lahadi sun yi nuni da hauhawar ƙididdigar sama da 116 a wuni guda a yankin Brazil ce ke kan gaba da kusan sabbin kamuwa 55,000 Amurka ke biye da ita da sama da sabbin kamuwa 36,000 kana India na da sabbin kamuwa 115,000 Majalisar Dattijan Amurka mai rinjayen 'yan Democrats da Majalisar Wakilai mai rinjayen 'yan Republicans sun shirya daukar babban matakin kada kuri'a akan yin garan bawul da tsarin aikin 'yan sandan kasar yayin da majalisun biyu suka amince da mafi yawancin kudirin garan bawul din amma har yanzu ba amince gaba daya akan sauyin da ya kamata a samar ba bukatar yi wa dokar gyaran fuska ya biyo bayan mutuwar wani ba'amurke bakar fata George Floyd a hannun 'yan sanda lambarin da ya haifar da zanga-zanga a fadin kasar da ma duniya baki daya akan wariyar launin fata da amfani da karfin tsiya da jami'an tsaro ke yi akan mutane Dakarun tsaron Afghanistan sun ji jiki a mako mafi muni a cikin yakin kasar na tsawon shekaru 19. Majalisar tsaro ta Afghanistan ta ce dakarun tsaron kasar 291 ne aka kashe, aka kuma jikkata wasu 550 a wasu jerin hare-haren kungiyar Taliban a makon jiya. Mai magana da yawun majalisar tsaron Javid Faisal ya wallafa a shafin Twitter cewa Kungiyar Taliban ta kai jerin hare-hare 422 a gundumomi 32 inda dakarun tsaro 291 suka yi shahada wasu 550 kuma suka raunata ya ce alƙawarin Taliban na rage tashe-tashen hankali bai yi ma'ana ba kuma babu tabbas a sha'aninsu da da'awarsu ta zaman lafiya Wani ba'amurke na daga cikin mutane uku da aka kashe a wani harin wuka da aka kai a birnin Reading na kasar Birtaniya a ranar Asabar kamar yadda jakadan Amurka a Birtaniya tabbatar a yau Litini ba tare da bayyana sunansa ba. Ambassador Woody Johnson ya wallafa a shafin Twitter cewa yana gabatar da ta'aziyya ga iyalan waɗanda aka kashe a harin a ranar 20 ga watan Yuni inda ya ƙara da cewa ɗaya daga cikin su ɗan kasar Amurka ne. Zilimi da aka shiga dalilin hauhawar sabbin kamuwa da coronavirus a Amurka da sauran kasashen duniya ya sanya al'amura a kasuwar duniya yin kasa a yau Litini. Hannayen jarin kamfanin Nike na Japan ya rufe a ƙarshen hada-hadar kasuwanci yau da faduwar kashi 1 cikin 100 inda Hang Seng a Hong Kong ya yi kasa da kashi 1.6 cikin 100 a maraicin kasuwanci. Hannayen jarin kamfanin Cosby da ke Seoul sun yi kasa da 1.6 cikin 100. Zensex da ke Mumbai ya yi sama da kashi 1 cikin 100 yayin da hannayen jarin Tech da ke Japan kuma ya cirra da kashi 2.2 cikin 100. Baki ɗaya hannayen jarin kamfanonin S&P da ASX da ke Australia da Shanghai Composite suna ta canzawa amma takaimaimai babu wani canji da aka samu.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniya ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana
za mu sake dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Aisha Ma'adu da ta karanto mana labaran duniya da Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na wannan lokacin Baba Yakubu Makire ne ke cewa a huta lafiya. Sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare. Assalamu alaikum.